This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Madalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma dai Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa ‘yan bindiga na ci gaba da kai hare-hare a wasu ƙauyuka da ke ƙaramar hukumar Kaga da ke kewaye a jihar Borno. Za kuma ku ji cewa ana ci gaba da cece-kuce tsakanin gwamnatocin Najeriya da Afirka ta Kudu game da janye jakadan Najeriya Afirka ta Kudu ɗin da Najeriya ta yi. Muna kuma ɗauke da rahoto akan raftawa da wata gadar tsallaka titi ta yi akan wata motar tasi a jihar Kano. Bayan haka, Aliyu Mustapha zai kawo mana labaran wasanni daga nan birnin Washington DC, amma yanzu dai ga halin da duniya ke ciki.
Jama'a, assalamu alaikum. Hukumomin ƙasar Nepal suna can suna ƙone garawakin mutanen da suka mutu sakamakon girgizar ƙasar da ta auku, yayin da ƙungiyoyin agaji na jin ƙai suka isa birnin Kathmandu, babban birnin ƙasar kenan, domin taimakon waɗanda suka tsira. Mutanen da suka mutu ya ƙaru zuwa fiye da 4,000. Masu taimakon gaggawa sun ci gaba da tono ɓiragizai domin neman waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasar. Sai dai kwararowar laka da ababen da suka ruguje na kawo tsaiko wajen ƙoƙarin da ake yi na kaiwa ga jama'ar da suke wajen birnin, kamar yadda ƙungiyoyin ba da agaji suka ce. Hanyoyin sadarwar duk sun katse a yankunan karkara, lamarin da ake ganin zai iya sa adadin mutanen da suka mutu ya ƙaru. Tilas aka karkata akalar wasu jiragen sama da ke jigilar ma'aikatan ceto da kayayyaki a saboda cunkoso a filin sauka jiragen saman birnin Kathmandu.
A ƙasar Burundi kuma, arangamar da 'yan sanda ke yi da masu zanga-zanga ta shiga rana ta biyu, yayin da masu boron ke nuna adawa a kan yunkurin da shugaban ƙasar Pierre Nkurunziza ke yi na yin takara a karo na uku. Waɗanda suka shaida lamarin sun gayawa Muryar Amurka cewa 'yan sandan sun yi amfani da barkonan tsohuwa da feshin ruwa tare da yin amfani da harsashi domin tarwatsa masu zanga-zanga a Bujumbura, babban birnin ƙasar. Masu boron dai sun samu nasarar yin gangami duk da cewa jami'an tsaro sun kafa shingaye a kan hanyoyi tare da cewa gwamnati ta haramta yin gangamin. Majiyoyi a asibiti sun ce akalla mutane uku sun mutu tun bayan barkewar zanga-zangar a jiya Lahadi. A ranar Asabar, jam'iyya mai mulki ta CNDD-FDD ta zaɓi Mr. Nkurunziza domin ya tsaya takara a karo na uku, sai dai 'yan adawa sun ce yin hakan zai saɓa wa kundin tsarin mulkin ƙasar da aka tsara a shekarar 2005 bayan yaƙin basasar da aka yi a ƙasar. Akwai dai fargabar cewa burin shugaban ƙasar na tsayawa takara karo na uku ka iya sake kunna wutar rikicin ƙasar. A cikin jam'iyyarsa ma, shugaban yana fuskantar rashin amincewa a kan wannan burin nasa, inda aƙalla kashi 79 cikin 100 na wakilan jam'iyyar suka rubuta masa wata wasiƙa a watan da ya gabata, inda suka nemi kada ya tsaya wannan takarai.
To, labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka. A can ƙasar Sudan, shugaban ƙasar Umar al-Bashir ya sake lashe zaben shugabancin ƙasar bayan da ya samu kashi 94 daga cikin 100 na yawan ƙuri'un da kada a zaben, wanda ɓangaren 'yan adawa suka ƙauracewa. A yau Litinin, jami'an hukumar zaben ƙasar suka bayyana sakamakon bayan an kwashe kwanaki huɗu ana gudanar da shi a farkon wannan wata, wanda tuni aka yi hasashen zai sake baiwa Mr. Bashir sabon wa'adi tun bayan karɓar magagaman mulkin ƙasar a 1989. Shugaban hukumar zaben ƙasar dai ya ce aƙalla kashi 46 ne na masu ƙuri'u suka fita domin kaɗa ƙuri'unsu. Yanzu haka, ƙungiyar tarayyar Turai da ƙasar Amurka da Burtaniya da kuma Norway duk sun soki wannan zaɓe, suna masu cewa rashin samar da damar da za ta sa a yi zaman tattauna rikicin siyasar ƙasar ya haddasa rashin gwamnati za ta rungumi kowa da kowa. Mr. Bashir, wanda kotun da ke hukunta manyan laifuka ke neman ruwa a jallo, ya fuskanci wasu ƙananan 'yan takara ne a zaben bayan da babbar jam'iyyar adawa ta ƙauracewa a zaben.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wasu rahotanni daga karamar hukumar Kaga dake jihar Borno na nuna cewa wasu ƴan bindiga na ci gaba da kai farmaki akan wasu ƙauyuka dake kusa da garin Benishek. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani.
A ƴan kwanakin nan dai ana ci gaba da samun rahotannin kai har-hare a ƙauyuka musamman ma arewacin Borno wanda ko kwanaki biyu da suka gabata sai da aka samu rahoton cewa wasu maharan sun kai wani hari a wasu ƙauyuka na garin Matti duk da cewa hukumomin tsaron ƙasar na ci gaba da fafutuka wajen yaƙi da waɗannan mahara. Sai dai wannan hari na safiyar yau da maharan suka kai ƙauyuka da ke kewaye da garin Benishek din ya sake haifar da fargaba da tsoro a zakatan mutane gadin da waɗannan mahara ke ci gaba da kai hare-hare kan ƙauyuka yayin da hukumomin ƙasar ke cewa na ƙoƙarin kutsawa rajin can bisa don kawo ƙarshen waɗannan mahara. Wannan rahotanni je na nuni cewa yanzu hakan wasu mutane 17 ne suka rasa rayukansu sakamakon hari da waɗannan mahara suka kai musu da ake son ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram ne. Ganin cewa wannan hari ba shi da bambanci da irin salon kai hari da ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram kan kai a baya. Ko a shekaran jiya ma dai sai da aka irin wannan hari a kusa da wasu ƙauyuka dake garin Manok. Wannan nama ake bayyana cewa an yi asarar rayuka da kuma kona wasu dukiyar jama'a da dama. Ga ma dai abin da ɗaya daga cikin matasan sa kai na wannan gari da ake kira Benishek ya ce damun ta wayar tarho game da irin wannan hari hare da waɗannan ƴan bandiga ka kai a halin yanzu.
Wallahi daga Benishek ne Usman ne yake magana. Gurin namu ne Boko Haram kire mana hankali ka bai dai yanzu suna ta kone mana garurruka. Yanzu daga kudu da Benishek kilomita 10 Boko Haram duk sun shigo suna ta kone mana garurruka. Yanzu mutanen suna ta guduwa suke ta zuwa Benishek ne yanzu.
Amma yanzu hanyar Benishek yana kan hanya ne. Mutane suna bi ko ba sa bi.
Benishek yana kan hanya Benishek yanzu na bi a kan amma daga kudu ne tsakanin Benishek da garin kilomita 10. Akwai maguba wanda daga kuma daga garin zuwa kudu gabaki ya wajen wadu yanzu aka Boko Haram suna da kone-kone har an take mutum 12 sun kone su da wuta kuma ba haka kuma wani kauye sun zo sun kashe mutum 5 wannan go daga Murguba daga Gorgosu zuwa akwai wani wasu na ana cewa Guro kamar hukumar gabaki da yanzu suke za ka je cikin mutane da kone ka dukiya.
To kamar hukumomin tsaro ba su je ba ne koya?
Hukumomin ba su je ba
to kamar kun sanar da su ne ko kuwa ba ku sanar da su ba don haka ku tsaya a nan Benishek din.
Ai jami'an tsaro na kan je ba su shiga lungu ba cikin lungu ba za su shiga cikin lungu ba ka san gurin karkara ne lungu ne za ka mutanen kauyuka yanzu duk ruwa suke da zuwa Benishek yanzu maganar nake ga maka a kadin nan.
Yanzu kilomita ne daga Benishek zuwa Maiduguri?
Daga zuwa Maiduguri kilomita 72 ne daga Benishek zuwa Maiduguri kilomita 72 ne.
Ɗaya daga cikin matasan sa kai da ake kira civilian JTF kenan ke mun bayani kan yadda halin da ƴan gundaga kan kai kauyukan da ke kewaye da su wanda yace har yanzu haka suna nan suna ci gaba da kai wannan hari kuma babu wani doki da suka samu daga wajen hukumomin tsaron kasar wanda har yanzu kuma babu wani bayani da hukumomin tsaron kasar suka fitar game da irin wannan hare-hare da akan kai ƴan kwanakin nan. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Yanzu haka dai rikicin diplomasiya na ƙara ruruwa tsakanin gwamnatin Najeriya da gwamnatin Afirka ta Kudu biyo bayan janye jakadan Najeriya da kicin Afirka ta Kudu ɗin da Najeriya ta yi sakamakon kisan gillar da ‘yan Afirka ta Kudu suka yi wa ‘yan cirani waɗanda suka haɗa da ‘yan Najeriya. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Afirka ta Kudu ta fitar, ta ce ba ta san me Najeriya ke nufi da janye jakadan nata ba. Afirka ta Kudu ta ce ai ba ta zargi Najeriya ba lokacin da wani beni ya halaka mata ‘yan kasar ta 84 a birnin Lagos, kuma aka shafe fiye da wata 9 kafin kai ga abokinsu gida cikin wani irin yanayin da bisa al'adarsu ba ma za a iya gani ko tabawa ba. Afirka ta Kudu ta tuna wa Najeriya irin matsalolin tsaron cikin gida da ke damunta, inda cikin wani yanayi mai kama da shagube ta ce tana fatan ‘yan matan nan fiye da 200 da aka sace a Chibok wataran za haɗu da iyalansu. Kan wannan batu wani gogaggen jami'in diplomasiya kuma tsohon jakadan Najeriya a kasar Spain da fadar Vatican ambasada Yusuf Mamman ya yi fashin baki.
Ina son bambance wannan masu irin wannan aƙida da ra'ayi ai ba gwamnatin Afirka ta Kudu ba ce. Waɗansu mutane ne tsiraru waɗanda suke da aƙidar wariya tsakanin jinsin al'umma daban-daban.
Amma duk da haka ambasadan ya ja hankalin gwamnatin Afirka ta Kudu.
Saboda ita ƙasar ta Afirka ta Kudu kamar ɗan lele ce lokacin da aka gugur mai neman yaƙi wato ta kuma na ɗaya kenan. Na biyu ana yanzu magana ne kan ya za a haɗa kan al'umma Afirka, ya za a yi kokari a samu kuɗi da zai zamanto al'umma Afirka za su riƙa amfani da shi kamar yadda ake da dala da euro. Yanzu akwai abin da ake kira ECO da ake so a kawo a nahiyar ECOWAS Afirka ta Yamma. To akwai kuma sansanin sojoji da ake so a riƙa kafawa da ƙawance da atasaye. To saboda haka mu yi a hankali kan mu riƙa bari wani ya riga malam masallaci kuma mu ce mun ra'ayin shi. Waɗanda ke da wannan ra'ayi ba wai ra'ayi ne na gwamnatin Afirka, amma ita kuma Afirka ta Kudu dole ne haƙƙinta ne ta kare baki, ta kare dukiyoyinsu da lafiyoyinsu, kuma ta tir ta kuma Allah wade da duk waɗanda suke so su kawo wannan ya zamanto kamar wata aƙida ce ta jama'ar Afirka ta Kudu. Saboda haka yadda nace kan mu riga mallam masallaci ko kuma kan mu ce tunda su ma sun dauki irin wannan matakin, mu ma mu dauki irin wannan matakin. Kaga ba a yi hikima da ba a amfani da basira da hankali cikin kokarin daidaita irin matsalolin din haka.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Wani bangaren wata gadar tsallaka titi da gwamnatin Kano ke gina kan titin Dorayi zuwa Fanshekara a birnin Kano ta fada akan wata motar tasi inda ta yi sanadiyyar hasarar rayuka. Ga Mahmud Kwade da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar Kano ce da ta bada kwantarakin gina gadar ga wani kamfani mai suna Sojek Nigeria Limited, wadda a yanzu ake tsaka da aikin gina ta. Ganau sun gaya wa muryar Amurka yadda lamarin ya faru.
Sunana Aminu Abubakar Sadauki, mazaunin ƙarshen waya. Lokacin da gada ta fado ina gurin na tare da gadan nan ta fado akan tasi. Dama a lokacin da suka zo suke aikin fi sabilillahi mun zo gurin nan mun ga yadda suke aikin nan a matsayina na makocin gurin. Ba mu kanmu da ba ma'aikatan aiki na gini ba. So a yanayin da suka yi aikin gaskiya akwai gyara domin hancin gadar bai hau inda ya kamata ba domin abin ba shi da allowance na tsakiyar yadda zai zama hanci guda shidan nan uku daga yamma uku daga gabas sun hau kai. So bayan sun yi sun dora a cikin su ma akwai wanda suke magana cewa abin nan bai gama tsaya ba sai suka ce a ai ya tsaya tunda akwai abubuwan da za su zo su yi daga baya. To barin su gurin gaskiya ba su fi minti 30 ba haka, so kuma Allah ya kawo wannan abin ya faɗo. So mutane suna cikin wucewa a lokacin Allah ya sa wannan dan tasi ya kawo kai kenan sai wannan abu ya faɗo kan tasin sa. Akwai mutane mutum hudu ne a cikin taxi.
Shi ma Jafar Umar da ke zaman mataimakin sakataren kungiyar direbobin mota ta ƙasa mai kula da tashar motocin tasi da ke unguwar Dorayi ƙarshen waya ya yi ƙarin haske dangane da haɗarin.
Safe dai muna lodi ya faɗo da safe ya fito ɗan adai ya sau, amma kuma mutum ɗaya ɗan ji ciwo ya ɗan kukkuje.
Jiya fa ya abin ya faru tunda an ce jiya ne abin ya fara
faruwa. Na can barin ne ya fara faduwa ya fado kan tasi.
Wannan barin kenan da
nake. Can tsallaken barin nan ne ya faro da tasi ya kashe mutane bakwai.
Sai dai kakakin rundunar ƴan sanda ta jihar Kano ASP Magajin Musa Majiya ya ce gadar ta hallaka mutum uku ne. Kokarin da nayi domin jin ta bakin mahukuntan wannan kamfani na Sojek Nigeria Limited waɗanda ke gudanar da aikin gina gadar ya ci tura. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 4:44. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
To a cikin shirin labaran wasanni wannan Litinin za a ji cewa su Manchester United dai an ji jiki a ƙarshen makon nan kam.
Hakan ko ya biyo ne bayan kashin da ta sha a gidan Everton.
A karo na uku Stephen Keshi ya sake zama kocin Nigeria. China za ta gina a Cote d'Ivoire gagarumin filin wasa a Abidjan. Somalia kuma roƙon sojan duniya take da cewa don Allah su fitar mata daga filin wasa ta samu wurin yin ƙwallo. Sannan ka san cewa sabon sakataren hukumar ƙwallon Najeriya tsohon kocin ne shi ma?
Eh, ƙwallo da gaske na yi kocin sosai kuwa.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadunmu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni. To bari mu fara da ban sani ko ka ga wasannin da aka yi na Premier League a wannan ƙarshen makon da muka baro a baya. In ka gani ka san cewa ka ga wasannin da suka baka mamaki kuma wato sakamakon da ya fito ya girgiza mutane da yawa. Saboda haka daga wannan za mu fara yau wato da wasannin Premier League din kuma ga mutala.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Manchester United ta Ingila ta kasa a ƙoƙarinta na yin tazarar maki 10 wa Liverpool da suke takarar matsayin na 4 a teburin gasar Premier ta Ingila din domin samun damar shiga gasar zakarun Turai a kakar wasanni mai zuwa. Hakan ko ya biyo ne bayan kashin da ta sha a gidan Everton wacce ta farfado dab da ƙarshen wannan kakar wasannin da ci 3 da nema. Wannan ne karo na uku jere da juna da United din take shan kashi a gidan na Everton, yayin da ita kuma Everton wannan ne karo na biyar jere da juna da take samun nasara a wasannin ta biyar na baya-bayan nan na gasar ta Premier. Kuma ita ce kadai har kawo yanzu ba a sami doke ta ba a cikin gidanta tun somawar wannan kakar wasannin. To sai dai tana a matsayin ta goma ne a teburin gasar ta Premier da maki 44, yayin da United ko har yanzu take ta hudu da maki 65 tare da bambancin maki 7 tsakaninta da Liverpool din da ke dafa mata baya, to amma ita kam tana da bashin wasa daya. A wata karawar kuma jagororin gasar wato Chelsea ta ci gaba da shugabancin teburin gasar a kokarin da take yi na lashe kofin gasar na bana bayan da ta yi kunnin doki a gidan Arsenal ba wanda ya zura kwallo. Chelsea din na sama da maki 77 tare da tazarar maki 10 da mai binta Manchester City da kuma bashin wasa daya, wanda hakan na nufin idan ta yi nasara a wasanta na gaba da Leicester za ta daga kofin na Premier na bana. Sakamakon wasan ko ya maida Arsenal zuwa matakin ta uku da maki 67, inda City ta haye ta zuwa ta biyun da yawan kwallaye sakamakon doki Aston Villa da ta yi da ci 3-2. A kasar Spain kuma har yanzu Barcelona na ci gaba da jagorancin teburin gasar La Liga ta kasar da maki 81 bayan da a ƙarshen makon nan ta doke Espanyol da ci 2 da nema. Real Madrid ce ke bayanta da bambancin maki 2 kacal har yanzu, bayan da ita ko ta bi Celta Vigo har gida ta doke ta da ci 4-2. Atletico ce ta uku da maki 72 bayan da ita ma ta doke Elche da ci 3 da nema, yayin da Sevilla take ta 4 da maki 66 bayan da ita ko ta doke Vallecano da ci 2 da nema. Sai gasar Serie A ta kasar Italia, inda a wannan makon jagororin gasar wato Juventus ta sha kashi ne a gidan Torino da ci 2-1, to amma hakan bai hana ta ci gaba da shugabancin teburin gasar ba da maki 73 tare da tazara mai yawa har ta maki 14 da mai binta wato Lazio, wacce ita kam kunnin doki ta yi da Cebo da ci 1-1. Roma ce ta uku da maki 58 duk da cewa ta sha kashi ne a wannan makon a gidan Inter Milan da ci 2-1. A kasar Jamus kuma Bayern Munich ta kara azama a fafutukar kare kambinta na lashe gasar Bundesliga ta bana, bayan da a makon nan ta doke BSC da ci 1 mai ban haushi, tana kuma da maki 76 ne tare da tazarar maki 15 da mai binta Wolfsburg mai maki 61, wacce ita kam kashi ta sha a gidan Gladbach da ci 1 da nema. Abinda ya baiwa Gladbach din damar hayewa matsayin ta uku da maki 57, inda ta ture Bayer Leverkusen mai maki 57 wacce ta yi kunnin doki da Köln da ci 1-1. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Tuwage Sheikh Murtala. To bari mu je Nigeria, inda a karo na uku aka sake baiwa Stephen Keshi aikin zama kocin wannan kasa din bayan da ya lataba hannu akan wannan yarjejeniya din ta shekaru biyu na aikin da zai yi. A ranar Talata nan da ta wuce aka sa mata hannu din. Kun san cewa a lokacin farko da ya zama koci ya ci wa Nigeria kofin Africa wato na Nations Cup na shekarar 2013, sannan aka sabunta mishi wannan kwantaragi din tashi a shekarar 2014 bayan da aka gama kwallon kafa ta duniya. Amma kuma sai aka soke ta bayan da Nigeria ta kasa zuwa gasar cin kofin Africa din wanda ya gabata. To wasu sun ce ko yanzu ma da aka shimfida mishi wannan sabon kwantaragi din an shimfida masa sharuɗa da yawa na abubuwan da zai yi, kuma an ce idan bai yi da yawa daga cikin su ba za a sake soke wannan kwantaragi din a kuma yar gidan jiya. Shi dai Stephen Keshi yanzu shekarunsa na haihuwa a duniya 53 ne, kuma ɗaya daga cikin abubuwan da aka sharuɗanta masa shine cewa lalle yadda zai yi aiki ya bi ƙa'idojin da duk hukumar kwallon kafar Najeriya ta shimfida masa. To shi dai Stephen Keshi kamar da yawan ku za su sani tsohon dan wasan Najeriya ne shi kansa, domin yana cikin kungiyar da suka yi wa Najeriya wato kuma suka ciwo mata kofin Nations Cup a shekarar 1994. To an neme a ji ta bakinsa game da wannan sabon aikin da aka bashi, amma ya ce ba zai yi magana kansa ba, ko ma ba zai yi magana kan maganar janye Daniel Amokachi mukarabinsa ko mataimakinsa ba, wanda aka mai gurbin sa da Salisu Yusuf. Salisu Yusuf dai ya tsohon dan kwallon kafa na Kano Pillars ne, wanda ya taimaka mata har ta ciwo kofin Najeriya a shekarar 2008. To kuma ya taba zama mataimaki ga tsohon kocin Najeriya Samson Siyasiya har karo biyu a wajen gudanar da kungiyar kwallon kafa babba da kuma ta yan kasa ga shekaru 20. To tunda muna magana da hukumar kwallon kafar Najeriya, an jima kadan za mu kawo muku hira da muka da shi sabon sakataren hukumar wato Dr. Muhammad Sanusi, inda za ku ji cewa ayyukan da yi suna da yawa kuma sun hada da zama koci shi kansa. Amma yanzu bari mu je kasar Cote d'Ivoire, inda kasar China ta ce za ta gina wani gagarumin filin wasa mai daukar yan kallo 60,000 a nan birnin Abidjan, wanda wannan kuma za a yi shi a gama shi a cikin lokaci da zai bai wa ita kasar dama ta dauki dawainiyar gasar cin kofin Nations Cup na shekarar 2021 in Allah ya kai mu nan da shekaru 6 masu zuwa kenan. Kamar yadda muka ce wannan filin wasan zai kasance a birnin Abidjan, kuma sai watan Janairu na shekara mai zuwa ma za a fara aikin a share shekaru 2 ana yin sa kafin a gama shi. wani kakakin ma'aikatar wasanni na Cote d'Ivoire din ya ce wannan filin wasa kyauta ne dukkaninsa daga kasar China din kuma zai hada da gina ma wani sabon birni a nan zagaye da wata unguwa da ake kira Anyama dake nan cikin Abuja din. Abuja da duk girman ta yanzu haka filin wasa guda ɗaya tilau a hadin take da shi mai daukar mutane 35 wato na Fufuit Bonyi wanda tun kafin kasar ta samu yancin kanta a shekarar 1960 aka gina shi. To China dai tana ayyuka da yawa a cikin Cote d'Ivoire yanzu haka daga cikin su hada wani gagarumin wato masana'anta kuma aikatar samar da wutar lantarki da aka ce shine mafi girma a duk kasar baki daya kuma tana gina ko kuma shata wata doguwar hanyar da za ta tashi daga Abidjan har zuwa inda Cote d'Ivoire ta yi kan iyaka da kasar Ghana. To tunda muna magana filayen wasanni ya kamata mu kuji abin da hukumar kwallon kafa ta Somalia take cewa inda take nana ta kiranta akan kungiya ko kuma rundunar sojojin kiyaye zaman lafiya na Afirka da cewa su tashi su bata filin wasanta inda suka mamaye suke zaune a ciki. Wannan fa ba karamin filin wasa bane domin yana daukar mutane 70,000 kuma yanzu haka nan ne ya zama kamar barikin sojan kungiyoyi wato sojan Afirka da ke aiki a can Somalia inda suka share fiye da shekaru 10 suna cikin wannan fili din kuma wanda yasa suka hana ai wani wasa a cikin shi. To shine shugaban hukumar kwallon kafa Somalia din Abdulkani Sa'id Arab ya fito yanzu yana cewa dan Allah da Annabi su tashi su bayar da wannan wuri ai amfani da shi kan abin da yasa tun farko aka gina shi. Sa'id Arab ya ce an tilasta wa Somalia ta yafi wannan wuri din da kuma yafi duk kwadayinta na daukar dawainiyar wasan Africa na Cup of Nations saboda ba su da wurin da za su je su yi wasa din. To duk da cewa shi wannan filin wasa din kafin ka samu filin wasa ingantacce mai kyau kuma mai kayan aiki irin sa a Africa sai ka yi da gaske domin ko bayan kwallon kafa ana iya wasan kwallon kwando a ciki da kwallon zarika ruga kai har da ninkaya da ana iya yi amma da kyar a ce an taba ma amfani da shi ko da wajen kwallon kafa din ne saboda rashin kwanciyar hankalin da ke addaba ita kasar ta Somalia. To wannan wurin ya sha zama barikin soja ba na Afirka kaɗai ba, Amurka suka fara zaman shi abinda yasa har aka taɓa yin wani sinima da ake cewa Black Hawk Down inda ya nuna wani jin jiki da su sojojin Amurka sai kai a can Somalia din. Daga baya sojojin Ethiopia wato Habasha suka zo suka zauna a wurin lokacin da suka mamaye Somalia tsakanin shekarar 2007 zuwa da 2009. Daga baya kuma sai su sojojin Afirka ne yanzu suka zo su ma suka shige wurin. To bari mu karkare da hirar da muka yi da ko kuma ince ci gaban hirar mu da sabon babban magatakar da ko babban sakatare janar na hukumar kwallon kafar Najeriya Dr. Muhammad Sanusi wanda ba mutane da yawa suka san tarihin sa da kuma alakarsa da harkokin wasanni ba musamman kwallon kafa din da kuma cewa ya mata ba zama coach
kuma na yi kusa-kusa da yawa har da na CAF D license ina nima coach ne ina da license ya coaching di wanda CAF ta bani.
Ka taɓa yin kocin wata ƙungiyar ƙwallon ƙafa kenan?
Na ƙwallon ƙafa na rubuta kasidu da yawa nan waje da cikin Najeriya kuma na rubuta littattafai da yawa kan harkokin wasa da kuma abubuwan da ke ƙara inganci da harkar wasa. Kafin haka nan na yi aiki a ƙungiyoyi da yawa na harkokin wasa. Na zama memba na 1999 FIFA World Cup da aka host Nigeria ta hosting na zama memba na Eight All Africa Games sannan kuma na zama memba na organizing committee na Commonwealth Games in Manchester and the handling accommodation sannan kuma All Africa Games da aka Women African Championship da aka Nigeria duka na zama memba kuma na ni memba na ungiyoyi da yawa international organization NAFA na zama PR na NAFA sannan kuma yanzu ni an national president na Nigeria College of Education Games sannan kuma ni member ne na United States Professional Tennis Registry kuma ina da certificate a computer.
To le Dr. Sanusi ka dade kana harkar nan ka taba coaching wata kungiyar kwallon kafa?
Eh kwallo da gaske na yi coaching sosai kuwa tun da ni dauki appointment a Shehu Shakari qualification lecturer ne kuma coach din kwallon kafa na Shehu Shakari kuma mun ci trophies da yawa gold medals da abinnan ina technical advisor wannan shekarar ma mun kace FA Cup na Sokoto State.
Hirama da Dr. Muhammad Sanusi kenan, babban sakataren janar na hukumar kwallon kafar Najeriya saboda aka nada kwanakin nan. To jama'a, da haka muka zo karshen shirin labaran wasannin wannan rana, da madadin shi wakilin Murtala Faruku Sayyida da aiko mana labaran kasashen Turai, Aliyu Mustafa Sakkwato ne a Washington.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shugabannin nahiyar Afirka da wasu kasashen duniya sun koyi darasi daga barkewar annobar cutar Ebola a wurare da dama a Afirka ta yamma a shekarar da ta gabata, har ma ta yi sanadiyar rasa rayukan mutane fiye da 10,600. Godiya ga daukin gaggawa da kasashen waje suka bayar, adadin kamuwa da sabuwar cutar ya ragu matuƙa, amma har yanzu wannan rikici bai kare ba. Akwai sauran aikin kawo ƙarshen barkewar annobar, haka kuma akwai buƙatar ƙara zagi dantse domin rigakafin wata sabuwar barkewar annobar. Ƙasar Amurka ta taimaka sosai wajen yaƙi da annobar tun bullarta shekarar da ta gabata. A watan Satumba, shugaba Obama ya gabatar da buƙatar gaggawa da tinkarar wannan annoba a jawabi da ya gabatar da kai ɗaukin gaggawa a Majalisar Ɗinkin Duniya da ba ƙasashen duniya na zama zakaran gwajin dafi a ƙasashen duniya ta hanyar faɗaɗa taimakon Amurka da kuma turo sojojin Amurka domin gina cibiyoyin jinya da kuma taimakawa wajen horas da ma'aikatan lafiya. Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta zama babbar ƙawa a wajen wannan yunƙuri. Ma'aikatan lafiya da ƙungiyar ta AU ta Tura sun yi aiki tuƙuru. A yanzu yarjejeniyar da ƙulla tsakanin ƙungiyar AU da cibiyar ƙayyade yaduwar cututtuka ta Amurka da ake kira US Center for Disease Control and Prevention a Turanci, ko kuma CDC, za ta kafa cibiyar ƙayyade yaduwar a Afirka. Za mu aiki tare wajen ƙara ingancin hanyoyin gano da magance barazanar cututtuka. Manufar sabuwar cibiyar ƙayyade yaduwar cututtuka ita ce inganta fahimtar ƙasashen Afirka akan barazanar annobar cututtuka da musayar bayanai a game da su da kuma yaƙi da ita. Ba cutar Ebola kaɗai ba, har da cuta mai karya garkuwar jikin ɗan adam wato HIV da tarin fuka da zazzabin cizon sauro da kuma sauran cututtuka. Ana sa ran nan gaba a wannan shekara ne za a fara wannan shiri na kai ɗauki da samarwa ma'aikatan kiwon lafiyar ƙasashen Afirka damar ƙwarewa da za ta taimaka musu wajen tsara kai ɗaukin gaggawa. Cibiyar ƙayyade yaduwar cututtuka USCDC za ta aika ƙwararrun ma'aikatan lafiya biyu zuwa sabuwar cibiyar ƙayyade yaduwar cututtuka ta Afirka a matsayin masu ba da shawara. Za mu ba da taimakon masana ƙwararrun cututtuka masu ɓarkewa 10 da za su taimaka wa cibiyoyin binciken cututtuka na yankunan Afirka guda 5 da za su taimaka wajen tsara kula da cututtuka masu yaduwa. Shirin ya ce an samu nasarar sa yaduwar cutar Ebola tafiyar hawainiya. Idan aka ci gaba da kai ɗaukin wannan matakai, ana sa ran ganin ƙarshen annobar cikin 'yan watanni. Irin darasin da aka koya a nan zai taimaka wa ƙasashen Afirka rigakafin yaduwar ɓarkewar annobar da ka iya faruwa nan gaba da kuma sauran cututtuka. Amma Amurka na buƙatar ci gaba da taka rawa ga wannan yunƙuri. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Kai tsaye ga takaitattun labaran duniya.
To, hukumomin ƙasar Nepal suna can suna ƙona gawarwakin mutanen da suka mutu a sakamakon girgizar ƙasar da ta auku a yayin da ƙungiyoyin agaji na jin ƙai suka isa Kathmandu, babban birnin ƙasar, domin taimakon waɗanda suka tsira. Mutanen da suka mutu ya ƙaru zuwa fiye da 4,000. Masu taimakon gaggawan sun ci gaba da tono baragizai domin neman waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasar.
A nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Ga gaisuwar ta'aziyya ga iyalai da almajiran Sheikh Imam Daniyalu Shita wanda ya rasu yau a gidansa da ke tudun Wada Kaduna. Allah ya ji ƙanshi ya kuma gafarta masa, amin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da injiniyan mu Mr. Jackson, ni Maryam Dauda ke cewa kwana lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.